بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بركة مدى وانا يمتشي نرانا نرابا وانشين يمتشي تقوص قوات رمضان شكرا تدبود لديه دار بإن دبقوي بإنك رمضان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واندى يداتي للساق عشرين دفير قوات فبواري 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda muka saba yin tafsiri na watan Ramadan wannan shekara mai albarka. Wannan shine darasin mu na 23 cikin darussa daga tafsirin suratul baqara. Zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki, fatalaqa adamu min rabbihi kalimati. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Min ardihi wa rabbihi wa nafsihi. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimati fataba alayhi. Innahu huwa at-tawwab.
Allah madaukakin sarki yace fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Sai Adamu ya wato samu kalmomi daga Allah ubangijinsa, fataba alayhi, sai Allah ya karbi tubarsa. Innahu huwat tawwabur rahim, lalle shi Allah shine mai karban tuba kuma shine mai yin rahama. Wannan ita ce aya ta 36 a cikin wannan sura, wadda ƙarshen kissa kenan ta labarin halitta annabi Adam da abin da ya faru gare shi a farkon al'amari har zuwa fitowar shi daga aljanna da dawowar shi duniya alayhi salatu wassalam. Kalma da aka ce ya karba a jiya muka fara magana akan cewa ita ce fadin Allah madaukakin sarki, rabbana inna ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في سورة الأعراف كما يقول تسكين صحابي سكا فلا كنا سيبنا عباس وستكين تابعي سكين سؤال الحسن البصري دا مجاهد وسكما سنفر وسكما قدروا ودا دبا ورنا الله يكفي فتلقى وتنسي أنب آدم يفهم شيء كو يحرار وكما أكي مشي إلهاما Allah ya kimsa mishi kalimati, wasu zantuttuka wanda ya kamata ya amfani da su wajen neman tuba. Ya bi a cikin wani hadisi wanda Imam Al-Hakim ya rawaito shi cewa bayan da Annabi Adam ya fuskanci cewa lalle ya faɗa cikin kuskure, sai ya kirayi Allah madaukakin sarki, ya ce ya Allah kai ne ubangijina, kai ka haddace ni da hannunka ya Allah, kai kai mini baiwar da ka sa ni a cikin wannan aljanna ya Allah. Ina roƙonka ya Allah ka gwada mini yadda zan yi in tuba daga wannan zunubi da nayi maka. Shi ne sai Allah madaukakin sarki sai kimsa mishi waɗannan kalmomi, rabbana inna zalamna anfusana, ya Allah ubangijinmu lalle mun cuci kanmu. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, idan har baka gafarta mana ka ji ƙaryin mu ba, suka ce lanakunanna min al-khasirin, to za mu zama daga cikin ma'asaranta. Allah ka kare mu daga asara. Idan ya faɗi waɗannan kalmomi fataba alayhi, sai Allah ya karɓi tubarsa. A asali abin da ake nufi da at-tauba shine al-arju'u wal inaba, komawa ga Allah, wato Allah ya azurta shi da karɓan tuba, ko kuma Allah ya azurta shi da ba shi damar tuba. Allah ya ce fataba alayhi, sai Allah ya gafarta masa ya anshi tubansa. Innahu, lalle shi Allah huwa tawwabur rahim. Ibn Jarir yake cewa inna Allah jalla sana'uhu huwa tawwabu ala man taba ilayhi, lalle Allah madaukakin sarki shine mai karban tuba daga duk wanda ya tuba zuwa ga Allah min ibadihi almuttabina daga cikin bayin Allah da suka yi zunubi wadanda suka ketare iyaka ko suka ba abin da Allah ya ce kar su yi ko la makamancin haka ba da ma'asiyatihi bima salafa min dhanbi Allah shi ke karban tuba bawa bayan bawan ya tuba bayan ya yi zunubi sannan ya tuba kamar da Allah yake faɗa a wurare daban-daban yake alƙawarin cewa shine a san tuba ne shine gafara ne Allah ya ce alami alamu annallaha yaqbalu tawbata an ibadihi cikin sautin tauba ce su bayi ashe ba su san Allah shine yake karban tuba daga bayinsa ba kamar da Allah ya ce mai amal su'an aw yadlil nafsa thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima cikin sautin nisa'i wanda ya aikata wani mummunan aiki ko ya zalunci kanshi ya katu bara sannan sai ya nemi gafara Allah ya tuba zai tarar da Allah ya gafara ne mai rahama haka nan a cikin Qur'an Allah yana cewa afwan a cikin suratul zumar Allah yake cewa qul ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku wadanda kuka yi wa kanku ta'asa wadanda suka yi laifuka kar ku cire rai daga gafara Allah lalle Allah yana gafara na zunubai ga baki da haka nan Allah ya ce cikin al-furqan illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim wadanda suka yi tuba suka gyara ayyukansu suka yi imani suka aikata aiki nagari Allah ya ce waɗannan sai Allah ya juya munanan ayyukansu ya maida su kyawa ayyukan da suka yi da nan zunubi da yanzu sai su samu gona sun lada ma akan aiki lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama da ayoyi dai burjik ire-iren waɗannan da suke nuna faɗin rahama Allah da yadda Allah yake kiran bayi zuwa ga tuba yadda Allah mai sarki yake farin ciki da bayinsa idan sun tuba to kuma kamar yadda ya faɗa a nan daga cikin sunayensa innahu huwat tawwab at-tawwab wato ne yawan karɓan tuba da kuma ghafurun Allah mai karɓan gafara mai yi wa mutane gafara rahimun Allah majiƙan bayi da ire-iren waɗannan sunaye nashi waɗanda a cikin ma'anarsu akwai rahama da gafara da tuba da makamantansu saboda Allah madaukakin sarki a koda yaushe yana kiran bayinsa waɗanda suke dama kullum suna yin laifuka akan cewa su tuba zuwa gare shi zai karɓi tubarsu ga kuma hadithin al-aghar wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah fa inni atubu ila Allah fil yawm mi'ata marra yace ni annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam a kowace rana ina neman gafara Allah akalla sau 100 dan ya zama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi da zunubi kwata-kwata yana yin tuba zuwa ga Allah mu da muke zunubi kullum muke cakuɗa da zunubai kaga mu ne aulada kullum mu zama cikin neman gafara Allah da neman istighfari da neman tuba Allah Allah ubangiji ya gafarta mana wannan aya daga cikin fa'idar ta na farko akwai falala Allah da rahamarsa ta wajen karɓar tuban bayinsa idan sun nemi gafararsa har Allah madaukakin sarki a cikin hadisin kudusi yake cewa Allah yana farin ciki da tuban bayinsa fiye da farin cikin da mutum zai yi idan ya zama a cikin daji ya bata ya yi tsammanin ya riga ya halaka bai ga dabbarsa ba bai ga abincinsa ba ya hankura kawai yana jiran mutuwa sai ya ga dabbarsa ga abincinsa ya shiga cikin farin ciki har ya yi sako ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangijinka Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhta min shiddatin farah wannan bawa ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah ya fi irin wannan mutumin yin farin ciki a lokacin da bawansa ya tuba ya koma ga Allah sannan ayat tana nuna mana bambanci tsakanin Adamu alaihi salam da Iblis kamar yadda bambanci yake tsakanin mu mutane da shaitanin aljanu Iblisai ta ina shi Iblis da ya yi laifi laifin da muka ji ya yi da aka ba shi damar aka tambaye shi aka ce me yasa ka yi kaza da kamata ya lokacin sai ya nemi gafara Allah ya nuna nadamarsa ya tuba amma sai ya ƙara tangarewa ya aka yi shi da Allah ya ce ya iblisu ma laka alla takuna ma asaji ne ya hana ka da aka ce a yi sujuda kai mafi ne ya ce kana lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masmurin sai ƙara fito da rashin hankalin shafiri ya ce ni bar ya sujuda ga mutumin da ka halitta daga rubabbiyar kwafafiyar ƙasa mai wayar ba ni ba zan iya ba burganan da Allah ya tsine ne ya ce kana fakhruj min ha fa innaka rajim wa inna alayka la'anata ila yawmi ila yawmi wannan cikin sutul hijr kenan ko cewa to ka fita daga cikin aljanna kai la'anan ne ne tsine ne kuma tsinuwa ta tabbata a gare ka ta shi man kiyama kaga shi an ba shi dama da aka ce ma laka Allah ta kula ne ya hana ne ya hana kai su da nan to a lokacin inda ya nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta mishi da Allah ya ce mishi ma mana ka Allah tasjuda in amartuka sai ya ce ana khairun min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin haka ya fada a cikin sutul ah kenan ko afwan so daga nan aka ce mishi fahadith fama yakuna laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sabirin cikin arab kaga waɗannan gurare duka suna bayyana mana cewa dama shi ya riga ya kulla tamara ta rashin arziki ta tsara ta saban Allah sura ta duka an bayar da window na tambayar da aka bayar ya ce Allah na tuba na yi kuskure ba sai a gafarta ba shi kuma Allah Adamu alaihi salam ana ba shi wannan dama sai ne mu gafara ana ba shi wannan dama sai nuna namarsa ana ba shi wannan dama sai ne mu Allah ya ba shi mafita saboda sai Allah ya ba shi mafita saboda mu mutane abinda ake so mu koya a ran shi mu koyi wannan dabi'a ta babu shine yadda da cewa ba mu kuskure kaga sai da ya fara da inna walamna anfusana ikirarin da kuskure mu yi confessing cewa mun kuskure sannan mu nemi gafara Allah da rahamarsa sannan mu kirayi Allah da sunayensa wadanda suke nuna ya isa ya gafarta innahu huwa tawwabur rahim innahu huwa al-ghafurur rahim babu mai gafara da shi babu mai ainihin wato rahama da shi sannan mu ikirafi da cewa in da yi mana ba mun shiga uku mazarabi ba ka yake su ko da shi mutum ya zama mai yadda da cewa yayi kuskure da neman gafara Allah kan kuskurarsa da komawa ga Allah kar ka zama kamar shedan wanda zaka kokari ka kawo kuskurarka mafita kana so ka justify me yasa kai to shedan shine yake wannan kun ga abin da kokari a nake nayi justify wato mutane lokaci suna da irin wannan kangara idan mutum ya kuskure aka nuna mishi kuskurarsa ne ko ya da kuskure yayi ko da a mu'amala ta ce da kullum sai kokarin sai ya justify wannan kuskuren ya kokari ya kawo kuskuren mafita cewa ba kuskure bane yana sare amma ga abin da ya sai to wannan shi dan ci ne da ba ya ce maka sun ko da shi kaita cewa kuskure nayi Allah ina neman gafarka haka nan ko a wurin abokinka ne ko dan uwanka ko abokin zamanka ko mijinki ko matarka wanda kowa da yayi nayi kuskure ayi hakuri dan ka rade nayi kuskure a gafarta mu to wannan ya fi sauki ya fi kan kawo mutum mafita akan ainihin wato a kokarin sai ya kawo hujja da dalili da yasa yayi wannan aikin da ake tuhuma sa akai Allah ubangiji ya gafarta mu sai malam sai Allah ya ce kunna hadithu bil hajiya
kunna yu min ajiya فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله يحزن في يتشك بالسوى وقل قلنا هدفوا من هذا اليوم sai muka ce musu to ku sako gaba ki dayan ku fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shiriya ta zo muku daga gare ni fa man tabi'a hudaya wanda yabi shari'a ta fala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun ko ba za su bakin ciki ba wannan aya ta 37 kenan Allah da takwas na tunda takwas na Allah madaukin sarki ya ƙara yawaita wannan kalma kun ga a baya an faɗi cewa ku sako gabaki daya sunan kuma sai aka sake maimaita ihbidu din ko dai ya zama saboda ƙarfafa magana annabi adam dan da shi da sauran sun cewa duk da Allah ya ce ya gafarta mushi amma wannan laifin da suka yi ba zai tafi haka nan babu farashi farashi shi ne ko da aka gafarta mushi to za su fito daga aljanna na sahu duniya gidan gobar baya ma'ana ta farko kenan wasu kuma suka ce a wancan na farko daban da aka ce ihbitu a karo na farko wato su fito daga aljanna zuwa farfajiyar samaniya annan ne aka ƙarasa wannan tattaunawa da wannan shari'a da wannan gafara yanzu kuma daga farfajiyar sama zuwa ƙasannin duniya ke shi ya ƙara cewa ihbitu min hajjami'at ku sauko gabaki ɗayanku fa imma ya'tiyannakum minni hudan Allah ya ce idan shari'a ta zo muku daga gare ni malamai sun tattauna akan menene shari'a wasu kaman Abu al-Aliya akwai kaman As-Suddi cikin malaman tabi'ai yake cewa littafin Allah shine shari'a wasu kuma suka ce a tauhidi da Allah zai ba mutane na su fahimci shari'a wasu kuma suka ce annabawa a takaice Abu al-Aliya yake cewa wannan wurin yana nuna cewa Allah ya riga ya ɗauki damarar zai aiko annabawa zai aiko littattafai kuma zai ba mutane hankali da za su iya tantance gaskiya duk wanda ya amfani da hankalin shi ya fahimci gaskiya ya bi annabawa ya bi littattafan Allah wannan ya yi nasara shi ne ma'anar hudar wato duka abubuwan guda uku annabawa da manzanni da littattafan Allah da kuma dacewa da shari'a kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ƙaha da ya ce ƙala hadifa min hajjami an babu kulli badin abu imma ya'tiyannakum minni huda idan shari'a ta zo daga gare ni fa man ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wanda yabi shari'ar da aka kawo mishi daga gare ni ji Allah wannan la yadillu ba zai halaka ba wala yashqa kuma ba zai zama matsiyaci ba yanzu abubuwa guda huɗu kenan shari'a take samarwa a waccan nan aya da ke cikin baqara wannan da muke tafsiri aka ce la khawfun alaihim babu tsoro wala hum yahzanun babu baƙin ciki sannan kuma a cikin cikin tsotsa aka ce fala yadillu ba zai halaka ba wala yashqa ba zai zama matsiyaci ba biyu za su tabbata ne a nan duniya la khawfun alaihim ba su da tsoro game da irin tsoron nan na gamuwa da Allah tsoron mutuwa tsoron tashin alkiyama Allah zai cire musu za su zama suna bayan Allah da su bi shari'a suna kauna gamuwa da Allah wala hum yahzanun sannan ba za su baƙin ciki ba baƙin cikin ranar mutuwa baƙin cikin ranar mutuwa shi ne baƙin cikin mutumin da ya kasa cikawa da imani wanda lokacin da zai ga mutuwa zai shiga cikin nadama da tashin hankali ya dinga fatan ina ma da za a ba shi dama ko ƙarya ya ce ya yi wani abin arziki sai a ce mishi babu wannan dama shi ne wala hum yahzanun sannan guda biyu kuma wala yadillu ba zai zama cikin halakakku ba cikin wanda za su tashi rana a kiyama cikin marasa rabo sannan wala yashqa kuma ba zai zama cikin matsiyata waɗanda za su shiga cikin wuta ba duk wanda ya shari'a Allah da ya tsira daga dukkan waɗannan abubuwa wanda kowanne masifa ce ne zaman kanta so da haka wajibi ne mu tsaya mu shari'a da Allah madauki sarki ya aiko annabawan shi ta al-Imam al-Qurtubi shine bada wannan bayani sannan sai ce wa fi hadhihi al-ayat wa ashbahiha waɗannan ayoyin da ire-irensu akwai bayani game da inkisamul khalqi min al-jinni wal insi ila ahli sa'adati wa ahli shaqawati tun daga nan za mu ga yadda Allah ya raba mutane da aljanu zuwa waɗanda za su tsira su ne ahli sa'ada da waɗanda za su halaka su ne ahli shaqawa Allah ka tsare mu daga halaka wannan rabawa kuma ta shafi mutane da aljanu domin dukkanin waɗannan jinsi guda biyu su aka umarta aka ce su zo duniya kuma za a aiko musu da 'yan saƙo da littattafai da bayanin saƙon wanda ya karba yabi ya samu tsira ya samu shiriya babu kadewa babu bata wanda ya girman kai ya kangare kiri da ya halaka Allah ka tsare mu daga halaka yace wa kiya sifatul fariqain wal a'malu min jibali zalika a cikin wadannan ayoyi kiran su akwai bayani game da siffofin jinsin guda biyu siffofin mutanen kirki da siffofin mutanen banza da kuma ayyukan da za su ja mutum ya samu tsira ko ya samu kadewa wannan jinna wal insa fi thawabi wa ikabi kama annahum mithluhum fil habl wa zaki kuma ayoyin suna nuna mana cewa kamar yadda aka umarce mu cewa mu yi kaza mu bar kaza to umarnin da aka yi mana ya tafi aljanna haka kuma ukuba da za a yi ma wanda ya tsinci cikin mutane ta shafi ukuba wanda za a yi ma wanda ya tsinci cikin aljanna haka ladan da za a bai wa wanda ya bi Allah cikin mutane ya shafi hatta su ma aljannun sun bi Allah su ma za a basu da haka su ma suke bayani suke cewa anna minnal sadiquna wa minna duna zalika su ma cikin su akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba mutanen kirki ba Allah ka tsare mu Allah ba ya sarki ya ci gaba da cewa wallazina kazzabu wallazina kafaru wa kazzabu
wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar kun fiha khalidun
wannan kuma da wannan sarki ya ci gaba da cewa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayati wadanda suka kangare kuma suka karyata ayoyi ulaika ashabun nar wadannan sune ma'abuta wuta kun fiha khaliduna su masu tabbata a ciki aya ta 39 kenan ko Allah manzo sarki ya ci gaba da mana bayani akan wato wancan sharadin da ya fada cewa kullu lakum min hadhihi am fa in ma ya'tiyannakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanuna wallazina kafaru sai wanda waɗanda suka kangare wato basu ji ba basu yi aiki ba basu yarda da annabawa da manzanni ba basu da'a da annabawa da littattafai ba to shine wallazina kafaru wanda suka yi ta wurin kai suka fantsare suka kangare wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin Allah Allah ya ce ulaika ashabun nar wadanda suke yan wuta kun fiha khalidun kuma sun shiga babu wuta Allah ta tsare mu daga wuta wato wadannan al-kufr kufr juhudi kenan kafirci na musu da karyatawa wadanda zasu suke karyata annabawa suka karyata kuma suka kafirci menene karyatawa da ke yin musu akan duk abinda annabawa suka zo da shi ko wani sashi na abinda annabawa suka zo da shi na karatun da suka kawo ayoyin Allah ayoyin Allah ko wanda suke almatluwa wanda ake karantawa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayati akwai ayoyi da ake karantawa kamar wannan abin da muke karantawa ayoyin Allah sannan akwai ayoyin Allah alamuni da suke tabbatar da akwai Allah irin mu'jiza da Allah ya ba annabawa wanda ma sai suka karyata suka ki gasgatawa Allah yake ulaika waɗannan sune ashabun nar ashabun nar ma'ana ahlun nar yan wuta Allah ka tsare mu daga wuta kafaru wa kazzabu dinnan dama dai al-kufru huwa takzib kafirci shine karyatawa to sai da wannan min aqatil khafi ala al-am an faɗi kafircin sai kuma ka faɗi wani nau'i na abin da ke haifar da kafirci shine karyatawa domin daga ciki akwai girman kai akwai karyatawa akwai wato jayayya akwai fantarewa daga dokokin Allah duka wannan sa daga cikin abin da ke kaiwa zuwa ga kafirci da aka wannan aqatul khafi ala al-am kuma da Allah wanda yake cewa wallazina amanu billahi wa rusulihi kaga da suke imani da Allah da manzannin sa ulaika humus siddiquna wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum sai Allah yake wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim wanda suka kangare suka karyata ayoyin mu wadannan sune yan mutajjihin nan kuma aka ce ashabun nari dai can ashabul jahil wutar jahil wata wuta ce mai kuna sosai ashabun nari kuma wato wuta ga baki da wuta amma Allah ya ce hum fiha khalidun sai su idan sun shiga wuta to babu wuta domin dama wuta ne duki akwai wuta da Allah ya tanada dan kafirai irin waɗannan ƴan kazzabu ƴan kafaru wa kazzabu wanda suka karyata Allah suka bujirewa Allah ita wutar su ita ce wadda idan sun shige ta to shikenan har abada babu ita akwai wutar da kuma Allah ya tanada saboda bayan Allah musulmi amma waɗanda suka yi laifuka wanda suka yi kurakurai waɗanda kuma Allah cikin hikimarsa da buwayarsa bai ga damar ya gafarta musu a karan farko ba akwai bayan masu kurakurai waɗanda Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa da gafararsa da tausayinsa sai ya gafarta musu tun karan farko Allah ka sa muna cikinsu saboda haka Allah sai ce tafi aljanna alhalin suna da laifuka amma aikinsu na lada ya dinjayi laifin ko Allah ya gada cetonsu ga annabawa da salihan bayi da manzanni da iyayensu ko ƴaƴansu ko alqur'ani ko azumi ko makamantarsu waɗannan za su kira da gafara Allah da rahmarsa da fadlarsa sai kuma sauran bayi waɗanda su ba musulmi ne amma zunubinsu ya dinjayi ladarsu ko haƙƙoƙin mutane sun yawa a kansu ko kuma dai wani dalili cikin dalilan da Allah ya saki cikin hikimarsa da adalcinsa ya ga dacewa sai ya kora su a wuta sannan ya sallame su zuwa a can waɗannan su ne wutarsu wacce take temporary kowa za a babbaka shi Allah ka kare mu daga babbakawa a wuta kowa za a babbaka shi gwargwadon zunuban shi daga baya Allah ya sa annabi ya cece su ko wani abu cikin ayyukansu ya cece su ko wasu cikin danginsu ko cikin salihai ko cikin waliyan Allah ko alqur'ani ko azumi za su cece mutane daga nan Allah ya sa idda su a kai su cikin aljanna bayan an wanke su da wani ruwa na musamman akwai wanda kuma kwata-kwata ma za su rasa abin da zai cece su amma Allah cikin rahamarsa shi da kansa sai ya cece su da rahamarsa wata ke tayar da ya azaba wai da Allah ya ce amadi kusin bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ya samu wannan cikin wanda za su kira tun karan farko to dan haka ran aka ce hum fiha khaliduna dan a bayyana mana wannan wuta ta shafi wadanda aka ce ne yan kafaru wa kadzab wanda suka bujirewa Allah kuma suka karyata manzannin Allah da ayoyin Allah wannan sun shiga wuta fa hum mukhalladuna la mahida anha wa la mahis ba su da ranar fita ba su da yadda za su shi ne wanda za su danga fatan ina ma da za a ci su zama ƙasa ina ma da za a sauka musu rana ɗaya ina ma da kaza 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 shi ne za su danga kiran wani da ya ma duku ni ya tsaubi alaina rabbuk ka ce ubangijinka ya kashe mu kawai mu huta su ne wanda za su danga cewa ya nisa na nuraddu ya ma da za a mai da duniya su ne wanda sun ji an cewa dabbobi kunu fura ba ku zama ƙasa sai su fata ina da su ma za a yi musu haka Allah ka tsare mu daga tabewa daga asara ubangiji wanda ke sarki ci gaba da cewa wannan daga nan kisa ta kare kisa annabi adam da halittarsa da shigarsa aljanna da gaddamar da iblis yayi sai da Allah ya kori annabi adam cewa ya takarar da iblis da kuma inda ya samu kanshi a cikin kuskure na aikata abin da aka hane shi wanda haka ya sanadiyar fitar shi daga aljanna da sauko da shi duniya wannan kisa ta kare a iya wannan aya ta 39 sai za a fara karan zance Allah ya ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati al'amta alaikum
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَإِيَّايَ فَارْحَمُونِ.
Allah madaukakin sarki yace ya bani Isra'ila kullu ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi 'ahdi uti bi 'ahdikum wa iyyaya farhabun. Ya bani Isra'ila, ya ku ya'yan Isra'ila, udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuna ni'imata da nayi muku, wa awfu bi 'ahdi, kuma ku cika alƙawarina, uti bi 'ahdikum, zan cika muku alƙawarin ku, wa iyyaya farhabu, kuma ku tsorace ni ni kadai. Wanda ita ce aya ta 40 kenan a cikin wannan sura mai albarka, wanda ta fara da bayani akan wani sabon chat, wani sabon faifai na bayanan da suratul al-Baqara ta zo da su. Wannan kira ne zuwa ga Yahudawa wanda ke rayuwa a Madina. Ana tuna musu ni'imomin da Allah ya yi makakanninsu da iyayensu. Ana tuna musu alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah a kan cewa su cika wannan alƙawari, Allah suke cika musu da su. Isra'il da aka faɗa aka ce banu Isra'il, ‘ya’yan Isra’ila shi ne Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhis salam. Yaqub ɗan Ishaq ɗan Ibrahim, wato annabi ne na Allah, kuma ɗa ne ga annabin Allah Ishaq, kuma jika ne ga annabin Allah Ibrahim, kuma yana da ɗa annabin Allah Yusuf. Shi yasa ake wa Yusuf take da cewa al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, mai daraja ɗan mai daraja ɗan mai daraja ɗan mai daraja. Shi kai yake da wannan nasaba a cikin bayan Allah, wanda hawa kuɗi duka da shi da baban shi da kakan shi da baban kakan shi duka annabawan Allah ne manzanni. To shi wannan Yaqub shi ne ɗan gidan Ishaq, jikan annabi Ibrahim alayhi salam. الإمام ابن الجوزي يجي فتايك يتشيوى ليس الأنبياء من له إسمان غيره شكل النباوة باب يندي يكي دسونا بيسيشي وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتشي سيكون من الله صلى الله عليه وسلم شفا فإن له أسماء كثيرة شيئا من صلى الله عليه وسلم ينا دسونا يما سيوى وانا مجرد malami sun yi mushi istidraki da cewa lallai maganar akwai kari a kanta, saboda al-Imamu Baihaqi ya waito wata riwaya a cikin littafin shi Dalailun Nubuwa daga wani malami cikin manyan malaman musulunci shi ne Al-Khalil ibn Ahmad Al-Faraqidi rahmatullahi alayhi, da yake cewa annabawa biyar ya tabbata cewa a cikinsu kowa na da suna fiye da ɗaya. Daga cikinsu akwai shi akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ce mishi Muhammad, ana ce mishi Ahmad, kuma annabi na da wasu sunaye fiye da wannan, ana ce mishi Mustafa, ana ce mishi Mustaba, ana ce mishi Khalil shima, ana ce mishi Al-Mahdi alladhi yamhu Allahu bihi al-khataya, ana ce mishi Al-Qasim, sai ka ce mishi Abul Qasim, ana ce mishi Abul Qasim al-Kunya sakin, sannan sai ya ce da kuma Isa, ana ce mishi Isa, ana ce mishi kuma Al-Masihu, kaga shi ma yana da sunaye guda biyu. Sannan akwai Isra'il shi ne wannan kenan, ana kuma ce mishi Yaqub. Sannan akwai kuma Yunus, annabi Yunus ana ce mishi Bannuni, kamar yadda Allah ya ce wa Bannuni idh dhahaba ghadiban. Sannan akwai kuma annabi Ilyas, kuma ana ce mishi Zulkifl. Wannan duka yana cikin littafin Dalailun Nubuwa na Imamu Abu Bakar al-Baihaqi rahmatullahi alayhi. Annabawa masu sunaye da yawa yana nuna ƙarin daraja ne, abu wanda yake da suna da yawa daraja ne gare shi. Shi wannan Isra'il suna ne wanda asalin shi ba Larabci bane, suna ne daga yarensu na ainihin banu Isra'ila. Kuma anan da aka ce ya bani Isra'ila, ya ku al'ummar gaba ɗaya ‘ya’yan Isra'ilu, wato dangi kenan na waɗannan mutane guda 15. Nabi Yusuf alayhi salam da ‘yan uwansa da ya ce inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, na ga taurari guda 11, shi ne ‘yan uwansa su 11. Akwai goma wanda suke sun haɗa uba ɗaya, akwai guda ɗaya wanda suke haɗuwa ɗaya uba ɗaya, shi ne Bunyamin. A ganga da su ne su 11. waɗannan ƴaƴan annabi Yaqub su ne suka hayayyafa suka yi zuriya shi ne yake cewa banu Isra'ila a da can wata al'umma ce ne daraja da kima wanda Allah yake son su wanda Allah yake ganin daraja su wanda Allah ya fifita su akan sauran al'ummomi da yawan annabawa yadda kaga yawan malamai a cikin al'umma da Allah sallallahu alaihi wasallam za ka banu Isra'ila suke da yawan annabawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'ila tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun akhar banu Isra'ila sun kasance annabawa da shugabannin su kusan da wani annabi ya mutu sai Allah ya kada wani yadda kaga yanzu misali alhamdulillah ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rasa duk inda kaje za ka samu ga wasu sun sa ta kokari liman ci karantawa wa'adi sallar juma'a karanta da ƴaƴan mutane addan alqur'ani su ne sallar dawa su ne komai duk inda kaje akwai wanda suka tsaya wa annaba kuma nayi to haka bani Isra'ila su suke da annabawa a cikin su amma sai suka dinga kangarewa suka dinga fitsara suka dinga kekkece dokokin Allah kamar da zamu zo mu ji a gaba har Allah ya kunshi a musu Allah ya sa cikin imuwa da taihi da makamantansu Allah ubangiji ya tsare ta to wannan umarnin kaga an ambaci banu Isra'ila da baki ɗaya su wanda sun riga sun shuɗe amma waɗanda yake nufi shi ne ragowar zuriyarsu waɗanda ke ƙasar Madina da abin da ke kewaye da ita su ne banu Qaynuqa banu Nadir banu Qurayza da Yahudu Khaybar waɗannan guda huɗu suna kewaye da garin Madina a wannan lokaci kamar manta da ba sura ƴar Madina ce ya kamata mai tambaya ku ce me ya kawo Yahudawa garin Madina me ya kawo su ranar ƙasar Larabawa su kuma ƙasar su tace Iraki a lokacin nan da Sham da kuma inda suka shiga cikin imuwa har suka zo Afirka nan suka zo Eritrea Ethiopia da Eritrea suka fantsama wasu wurare a cikin duniya irin can abin nan Europe gabashin Europe irin ƙasashen Scandinavia to me yasa aka samu zuriyar Yahudawa a ƙasar Madina ga abin da tabbata a tarihance kamar yadda Imamul Baihaqi ya rawaito athar da yawa akan haka a cikin littafin sa dinshin dala'ilin nubuwa haka nan Ibn Kathir a cikin Adiyatul Nihaya haka nan abin nan Ibn Sa'd Muhammad Ibn Sa'd a cikin Tabaqat ansa cewa Yahudawa ai suna da labari za mu gudu ji a gaba insha Allah a Taura ta labarta musu cewa Allah zai aiko wani annabi su an aiko da annabawa da yawa a cikin ƴan ɗakin Ishaqa to ɗan uwansa Isma'il wanda ya zauna ƙasar Makka shi da mahaifiyar shahada shi ma Allah ya alƙawarin zai tada wani annabi gagarumin annabi daga zuriyarsa shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ba su labarin cewa ai zuriyar Ibrahim ce ita ma kuma annabin zai rayu a wani gari mai yawan kwazazzabai tsakankanin duwatsu da yawan jabilai saboda haka sai suka kudiri aniyar bari su tashi daga inda suke ƙasar Sham su ta noma ina za su ga wannan tushen din wani wuri ne yake da wannan siffar saboda haka suka dinga aikawa da ƴan yawon bincike ana ta yawo ana ta bincike a ƙasashen duniya tun da haka Yahudi suke da wannan kwalafi suka aika da voyagers suna ta bincike suna ta bincike har suka zama dai ƙarshe suka yi ittifaki a kan cewa wannan ƙasar ta Yathriba ita ce ƙasar da ake sa ran wannan annabi zai rayu haka menene ƙara menene recommendation ɗin matsalansu abin da ya dace shi ne a yi ƙaura a dawo a zauna a yankin kuma tunda mun karanta cewa za a zai zama sunan shi Ahmad ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ثم دنگا سوا اي سنا احمد ده محمد ده محمود سوره متاني ده يوا cikin yahudawa a wannan yanki na yasriba a lokacin nan suna diyar wadannan suna ne su wannan shine sanadiyar yahudawa suka yi kaura suka bi suka zauna wasu a suka zauna a gefen garin Madina suka yi nasu abubuwan shine Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza da kuma Yahudu Khaybar. Ita Khaybar kamar wani gari ne wajen garin Madina, wani gari ne daban, amma shi ma kusa da garin Madina yake. Su kuma waɗannan a cikin ƙwaryar Madina suka kowanne da anguwarsu, kamar yanzu a ce suna da estate nasu ko wani anguwa makamanta. Sannan kuma har suka dinga yi ma kafirai Yahudawa auku da Khazraj waɗanda ke rayuwa a Makka a Madina, suka dinga musu kashedi cewa za mu magana. Wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru, suna nan suna gaya musu cewa muna jiran annabin ƙarshen zamani, idan ya fito a nan garin zai fito da mu da shi za mu haɗa don mu kashe ku a nan banza. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru, kuma da annabin ya tashi fitowa sai Allah ya musu ba yadda suke so ba. Su tsammanin su ɗaya daga cikin ƴaƴansu ɗin da suka sa suna Muhammad ko Ahmad shine Allah zai tada shi ya zama annabi, sai Allah ya yaka. Allahu a'lam haysu yaj'alu risalatahu, Allah shi ya sani inda ya dace ya sanya annabtarsa. Sai suka kangare, suka butulce, suka ƙi yin imani, har mayaƙi ya roƙo cewa wata rana wani cikin musulman farko da suka fara musanta shi ne Usayd radiyallahu anhu. Ya tara wani bai Yahudi ya ce, amma kai yaro, tare muka yi zama da ku muna tsira, ku kuke ba mu labarin annabin nan da siffofinsa da kaza da kaza da kaza, ku kuke gaya mana hoto da yake a bakin ku. Da ya zo kuma sai ga shi ɗin ne muka gane shi, mu muka musulunta, ku kofar kan gari me yasa kuka yi haka? Da yake suna magana ne one on one, sai ya gaya mai gaskiya ce da gaske ne wannan annabi, da gaske shi ne annabin da muke baku labari, amma gaskiya mu abin da aka yi mana ne ba mu ji daɗi ba. Ya kamata a ce a cikin mu zai fito, sai aka fito da shi daga cikin mutanen Makka wanda ko rubutu da karatu ba su iya ba, waɗanda ba su da wani ilimi ko wata fasaha. Ya za a muga ma al'umma mai ilimi mai fasaha mai ƙarfin tattalin arziki, mu ya kamata a fito da shi a cikin su. Na koma ga cewa mu gaskiya ba za mu ba. Ya faɗa ƙarar wannan kafin ya ce su sun sani, sun ƙiri ne, kuma Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da suka san ƴaƴansu. Kowa ya san ƴaƴan shi, ya san kamanninsu, in an ce an yi kaza ya san wane ne yayi abin, saboda sanin halayyarsu. To haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam, amma suka ƙi imani. Wasu su ɗaiɗaiwar su waɗanda Allah ya so su da tsira, su sun yi imani. Wannan fa ɗaya ne daga cikin munanan fitina sharri na Yahudawa, shine kangarewa gaskiya. A nan gaba ayoyin gaba za su ba mu labarin nau'o'in kangara da tsara da ƙin gaskiya da Yahudawa su, wanda kuma har yanzu a duniya su ne kan gaba wajen fasara da ƙin gaskiya da almundahana da duk wata sharholiya da ka san ana yi a duniyar nan, za ka samu Yahudu su ne a kan gaba. Har ya zama ma sunansu ya zama sinanimusu fata da halaka, dan cewa da ba Yahude kuma mutumin kirki ba, ce zai kawo mana Yahudanci. Kada wani ai Banu Isra'ila da an faɗi sunansu kawai sinanimusu rashin kirki, rashin arziki, rashin alheri, mummunan hali da badara. Sunansu ya juye a halin kuma da manyan mutane ne masu albarka, amma saboda rashin imani da rashin biyayyarsu ga Allah suka zama da wannan siffa. Har yanzu mana abin da babu ci ba ne kawai sai a ce su ne, duk abin da ake yi a duniya ce Yahudawa ne ko ba su san mara yi da su da aljanu, saboda sun zama mutanen banza ko duk abin da ake yi ba ne kawai sai a ce Yahudawa ne ko aljanu ne, saboda sun zama halakakku a cikin mutane. Allah ka tsare mu daga halaka. Don haka wannan kitabu ne zuwa ga ainihin wato waɗannan Yahudawa da suke zaune a ƙasar Madina. Ibnu Kathir yake cewa أمر الله بني إسرائيل بالدخول في الإسلام. الله ما يكون سرقيا أمر تبلو إسرائيل لشيء واسوس جدا مسلمش ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم ومسجوت بمن ذن الله صلى الله عليه وسلم ومحيدا لهم بذكر أبيهم إسرائيل. سي الله ما يكون سرقيا مسوس ومقطع يتنا مسبابنش النبي إسرائيل شيء يعقوب كنا عليه السلام وهو نبي الله يعقوب عليه السلام. Kama Allah yana ce musu ya ku ƴaƴan ƴaƴa da jikokin wannan bawa mutumin kirki Isra'ila, ku zo da irin addinin baban Isra'ila shine kuma musulunci. Shi annabi Isra'ila Yaqub mutumin kirki, tunda ku ƴaƴan shi da jikoki kuma kuna tuciya da wannan dangantaka, to me zai hana ku ba aikin alheri irin nashi? Me zai hana ku tuba ku ba Allah irin yadda ya ba Allah? Me zai hana ku tuba ku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda dukkanin annabawa Allah ya ba su annabta tare da alƙawarin cewa idan suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su imani da shi, za su kira kandin annabta su su zama ɗaya da cikin sahabbansa. Hatta annabi Musa, wanda shi ne annabi mafi shahara a cikin Bani Isra'ila, duk cikin Bani Isra'ila babu annabi da ya gwagwarmaya kamar annabi Musa wajen wahalar da ya sha da irin gidda-gidan kafiran da ya gwagwarmaya da kuma irin su kansu Bani Isra'ila wahalar da ya sha a hannunsu, da kuma kasancewa shi ɗaya daga cikin manyan annabawan addini da rusul. Amma ko shi haka annabi ya ce law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, da annabi Musa zai zama yana raye sanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara haddasa babu abin da annabi Musa zai sai dai ya ba Allah shi ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an soke annabi sai ya zama sahabi inda zai riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da wannan kayan da ake ya bani Isra'ila ana yi ne da Arab da Yahudawa wanda suke mazauna yankin Yathriba wato Madina kenan. Allah ya ce udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuna ni'imar da na yi muku. To me ce ce ni'imar da Allah ya ce? Allah madaukakin sarki ya ce ni'ima kala daban-daban, daga ciki akwai sanya su da yayi suka zama jikokin annabawa, daga ciki akwai ya saukar musu da abinci daga sama almannu wassalwa darba da yan shila, daga ciki akwai ya tsarkar da su daga Bani Isra'ila daga Fir'auna da zaluncinsa. Duk za mu zo mu ji waɗannan Allah zai lissafa. Daga ciki akwai Allah ya saukar musu littafai mabambanta, daga ciki akwai Allah ya ba su ruwa da ta hanyar waɗannan kamfuna guda goma sha biyu da suke wakiltar ainihin wato dangi guda goma sha biyu. Shi sa Ibnu Jaririn yake cewa ni'matuhu alayhim, ni'ima Allah ga Bani Isra'ila istifa'atu minhum ar-rusula, da Allah ya zaɓi annabawa da yawa a cikinsu, wa inzalahu fihim al-kutuba, ya saukar musu da littafai, wasti'aduhu iyyahu mimma kanu fihi min al-bala, Allah ya tsirtar da su daga abin da suke ciki na jarabawa, wadda da abin da suke ciki na kunci min fir'auna, na daga fir'auna da ya dinga kashe su, wa qawmihi da mutanen fir'auna ila tamakkun fil ard, Allah ya ba su ƙarfi a bayan ƙasa, wa tajiru lil uyun, Allah ya fiddo musu da idan ruwa marmaro min al-hajr, daga dutse da aka ce su daki a daki dutse sai idan ruwa ya fito, wa it'aamu manni wassalwa, Allah kuma ya dinga ci da su daga wato darɓa take sauka da kuma ƴan shila soyayyu, ba tare da sun yi noma ko sun yi kiwo ko sun yi kasuwanci ko sun yi sana'a ko sun yi kwadago ba, kawai sai dai abinci da sauka daga sama suna ci biyar sarar su. Za mu zo mu ji a gaba. To wannan yana cikin ni'imomin da Allah ya musu ya ce ku gudanta tana wannan ni'ima. Sannan sai ku cika sai in kuka mun abudu ni'mati allati an'amtu alaykum. Ibnu Abbas yake cewa wannan aya tana ma'anarta shine udkuru shukra ni'mati alaykum, ku dinga tuna cewa dole ne ku gode wa ni'mata. To azzikru a nan kala biyu, akwai azzikru bil qalb wanda aka san shi shine nisyan, au kuma azzikru bil lisan wanda aka san shi shine as-samt, au kuma ce shi da duka biyu, ku tuna Allah a cikin zuciyarku ko da yaushe ku tuna ya muku ni'ima, sannan kuma da baki ku dinga furta cewa Allah ya muku ni'ima, shine udkuru ay bi qulubikum wa bi alsinatikum, ku tuna ni'ima Allah da zukatanku kar ku manta da ita a cikin zuciyarku, ku tuna Allah da harsunanku kar ku furta cewa Allah ya yi muku ni'ima. To za mu ga ni'imomin a ce suna da yawa, amma kuma a kawo su da mufrad aka ce udkuru ni'imati, ba a ce udkuru ni'imati ba, domin yasa ko da shi mun saba su da yawa da ima kaza da ima kaza da ima kaza haka da ya kamata a buci su da jinni shi malamin yake saboda ita ni'ima suna ne na jinni da ya gaba komai saboda ka ya fi fasaha a zo da shi a mufrad domin kace ka zo da shi a jinni to wani abu ba sai ya fita shi da kaga Allah ya ce wa in taqudu ni'matallahi yace ni'ima ba yace da zaku nemi kirgan ni'imar Allah bai ce ni'imomi ba sai da ku yace la tusuha wala ku idige suwa dai ba kwaya dai kuma ka bata kamar da ke cikin sura Ibrahim kenan ko wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha da zaku nemi idige ni'imar Allah ba za ku idige suwa saboda haka ni'imar kuma da aka yi din har ila yau lura waɗancan ban Isra'ila na baya da zamanin Yaqubu da zamanin Annabi Musa da zamanin Annabi Harun da zamanin Annabi Yusuf da zamanin annabawan nan duka waɗannan annabawan da cikin bazu Isra'ila to su ni'imar ta shafa'i bata shafi waɗannan da suke rayuwa yanzu a zamanin annabawan sallallahu alaihi wasallam ba shan kai duka fadan nabiyyi ba du Quraiza da Yahuda Khaybar ba shafe su ba amma ne ta kace su su tana bi annan ni'mata alal aba'i ni'matu alal abna'i domin ni'mar da Allah ya ba iyayenka to ta shafe ka kai tsaye ko ta hanyar tarihi domin ko an ce wane ne babanka to idan mutum ne mai daraja da kima wannan daraja ta shafe ka din da kaje da an ga sunanka ya ce wane wane a dan gidan wane ne a wane mutum ne kirki ne cikin wannan sunan kawai ya ba ka wani an inch uba sauran mutane ko duk mun san wannan sunan da za a gani kai sunan wani mutum mai kirki ko wani babban mutum ko wanda yake da alfarma da zarar an ga kana biyarin sunansa ko ba a san ka ba ka wani ko garin su ma kana biyar sai ce kai mutumin gari kaza ne eh ai ko mun yi aiki da wani a wurin nan mutumin gari kaza mutum mai kirki za ka kawo bar mace ba ka maka saboda wannan ni'imar da Allah ya yi wa iyayensu da kakanninsu ta shafe su ta hanyar wannan falala domin suna biyarin sunansu suna kuma cin alfarmarsu kuma ita ce ma ta kai su ga wannan matsayi har Allah ya tsaya yana magana da su har Allah ya ce ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imar da nayi muku to za mu ji a gaba Allah madaukakin sarki zai mana bayani akan mabambantan ni'imomin da ya musu da kuma inda aka fara da inda aka kashe daga nan din nan har zuwa wajen ayoyi masu zuwa kusan aya 80 ko makamancin haka to duka magana ne akan ni'imar da Allah ya bani Isra'ila kuma da jankunan da Allah yake musu da tankiyar da yake musu da umarnin da yake musu akan su ba Allah amma Allah ba ya kashe kuma duka wannan bai musu amfani ba bai musu fa'ida ba sai da suka kangare sai da Allah ya sa aka yi maganin su gaba kida Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya amsa mana bukatun mu na alkhairi abinda muka fada daidai Allah ubangiji ya ba mu ladarsa kurakurai kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana rahama ya kare mu da ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.